بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر، والتعطف بنظرة تأتي لنا بالظفر، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله منا قارا قودي والله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي ميكواني دهانوا وان دي قدر رأي ورمزوا وان نغوطا مي جرما وطا مي البركة وطا رمضان كما اتكيمون رانا مي جرما الدنيا مي جرما الاخرة سوار دكر رانا كوسنا باتا امارانا جمع باتا حتى الاهرة har aljanna akwai ranan juma'a an ce ita ce ranan da mu'mini suke ganin Allah subhanahu wataala ubangijin su da aka rana ce mai girma a duniya rana ce mai girma a lakhira sannan kuma rana ce mai girma a cikin dariqan maulan mushoti janar dillanu wacce ta yi daidai da 14 ga watan ramadan yau muna daren nisfu ramadan kenan kamar yadda wani ba Allah ya faɗa yau muna nisfu ramadan muna daren rabin watan ramadan kenan a yau 14 ga Ramadan hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallama 1443 wanda ya daidai da 15 ga watan 4 miladiyar Annabi Isa 2022. Mun saki dawowa kan karatun mu a wannan masallaci mai albarka tare da mutane masu albarka. Muna cikin wannan sura mai albarka, suratu shura, wato ayoyin farko na wannan sura. Ajiya mun tsaya a inda muka ji Allah subhanahu wataala ya fara bude wannan sura da ɗaya daga cikin jigonta. Daman kamar yadda muka faɗa, jigon surorin Makka ko musamman ita wannan suratu shura, wato jigon su zaka ga uku ne. Ma'ana na farko magana akan aqida tauhidi kenan kadai ta Allah subhanahu wataala, al-uluhiyat ko al-ilahiyat. Sannan na biyu magana akan annabta, zamu ji an yi za mana magana annabta anan gaba in an gama magana kan uluhiyat, ko kuma in an yi nisa kan magana kan ilahiyat. Sannan za a yi mana magana kan sam'iyat, ana abubuwa da dan adam yake ji baya gani, ana su ne tashin alkiyama da wuta da aljanna, wannan duka sam'iyat ne. Da aka sura ta fara da tauhidi, za mu ga yadda take ta ambato sifofin Allah subhanahu wa ta'ala. Ajiya dai mun karanta sifofi guda hudu, cewa shi Allah al-Aziz ne, mabuwayi ne, wato shi ya gagari komai, ya fi komai subhanahu wataala. Sannan al-Hakimu ne, mai hikima ne cikin lamarinsa. Kuma kamar yadda muka karanta cikin ayar da ta wuce nan da Allah ya ce sanurihim ayatina fil afaki, malamai suka ce to ana wa fi anfusihim, wato don ka gane Allah hakim ne, mai hikima ne, ko a karan kanka ka duba yadda Allah ya tsara maka gabbanka. Daga ganin yadda aka tsara maka gabbanka zaka gane Allah subhanahu wataala mai hikima ne. Ma'ana idon kan nan baka jin cewa akwai inda ya dace ya zauna, in ba inda yake nan ba. Kunnan kan nan da ce wurin goshi-goshi na aka kawo shi, ko wurin hanci-hanci na aka kawo shi, ba za ka gani ba. Ha gani? Amma Allah cikin hikimarsa shikenan, tun da ji za su yi sai aka je su a gefe. Kuma wata hikima ta Allah, suna gefe in an yi magana ta gaba zaka ji, in an yi ta baya zaka ji, in an yi ta nan zaka ji, in an yi ta nan zaka ji subhanahu wataala. Aka aje idanuwanka a yadda suke, aka aje hancinka da hancinka nan an yi shi can wurin goshi ko wurin kafada nan. Allah yana da dama yi haka, amma Allah bai yi ba. Ai kaga Bature kam da ya rude da yazo nasa abin da ya zama ba hikima sosai a ciki, ko iya hikimarsa kenan shi ma. Da ya tashi hancin mashin ko mota ya can kasa yi ko? Inda yake fidda hayakin can, ta can take numfashi. ta can ana aiki da ita take fidda numfashinta ta can to haka zaka ga hatta gabanka hannayenka inda aka aje su ne ya kamata aje su yatsunka inda aka aje su ne ya kamata komai sai kaga yadda Allah yayi sannan wato haka ya dace su zauna sannan Allah kuma shine al-Aliyu wanda ya zama madaukaki ne akan komai kuma duk wanda kaga ya daukaka Allah ya daukaka shi al-Azimu Allah shine mai girma to sai Allah ya bada labarin malakutu kuma mulkayen mulkin sa in baka gane shi da zatin sa ba to ka gane shi da aikin sa subhanahu wataala sai kawo al-Maliku lahu ma fi samawati ma fi al-ardi kenan ma'ana duk abin da yake cikin samai da abin da yake cikin ƙasa duka nasa ne sannan wannan samai da ƙasan halitta tana yin sabo a ƙarƙashin waɗannan samai da ƙasai din kamar yadda Maulana Musa ibn Faida shi Ibrahim ya sallallahu alaihi faɗa yace suna yin sabo wanda kuma sun san da cewa Allah subhanahu wataala mulkin sa ya wuce samai da ƙasai ma'ana shi Allah ba a sama yake ba ba kuma ƙasa yake ba daukakan mulkin sa ya wuce samai da ƙasai din subhanahu wataala to Allah yakan yi fushi saboda sabon da aka yi to sai mala'iku shi kuma yadda ya fassara kenan sai zama takadu samawati yatafaddana min fawqihinna sama ta kusa ta kekkece ƙasa ta kusa ta kekkece wato saboda wato rugugin fushin Allah subhanahu wataala wanda mulkin sa yafi karfin sama da ƙasan gabaki daya to shikenan a wannan lokaci wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim mala'iku sai su yi tasbihi tare da godewa Allah subhanahu wataala ubangijin su sannan kuma wayastaghfiruna liman fil ard kuma sai su yi ta nemawa waɗanda suke nan ƙasa gafara su wanda suka yi sabon da ya fusata Allah ubangiji din kenan suna nema musu gafara a wurin Allah to wannan sai ya sa fushin Allah ya ragu sai Allah subhanahu wataala ya ainihin wato kame saman ba za ta kikkece ba ya kuma kame ƙasan ita ma ba za ta kikkece ba kamar yadda Allah yake faɗa cikin wata aya inna Allaha yumsiku samawati wal arda an tazula Allah shine ya rike sama shine ya rike ƙasa amma da ba dan shi ya rike su ba ai da wani abin ya sa su rikito mu nan in muka yi namu saman in ba mu sa abin da ya rike shi ba rikitowa yake yi ai ba zai ma zauna ba da haka su kuma da ba dan akwai ubangiji da yake su ba to da su ma da za su rikito saboda sabon da bil adama suke yi sannan Imam al-Qurtubi shi kuma yake cewa wannan istighfari wa yastaghfiruna liman fil ardi wanda dama shine gabar da zamu tashi yau mun yi maganar tasbihi kamjiya mun yi bagana fafada akan abin da ya shafi tasbihi mu lizimci tasbihi a koda yaushe shine mafita ga dukkan ainihin al'amuran mu da muke ciki na yau da kullum kuma shine abin da zai ba mu yaddar ubangijin mu kuma kaga tasbihin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanke mana hujja yace ba wahala ne da shi ba kalimatani khafifatani ala lisani amma thaqilatani fil mizani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim yace kalmomi ne guda biyu kalimatani khafifatani ala lisani ma saukin fada ne akan harce amma kuma thaqilatani fil mizan ma sunawi ne a mauni inda za a sa su a ma'auni da kace subhanallah ladan inda za a auna shi ya kai wato kadadan sa ya kai nisan da ke tsakanin sama da ƙasa duk a filin da za a tara wannan lada din subhanallah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ard in kace subhanallah zai iya cika maka ma'aunin ka na lada kai cewa subhanallah alhamdulillah ladan su da za a yi da halatta zai cika abin da ke tsakanin sama da ƙasa gaba daya kaga kalmomi ne masu sauki a harce amma ma masu nauyi a wurin Allah subhanahu wataala saqilatani fil mizani kuma masu nauyi masu girma a wurin Allah masu nauyi a ma'aunin dan adam daman kuma dan adam me yake nema a samu yayi nauyi ba mizanin sa yayi nauyi ba fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatir radiya duk wanda ma'aunin sa yayi nauyi yana ina Aishatur Radiya yana cikin aljanna yana rayuwa yardajiya amma Allah ya kiyaye wanda baya tasbihi ya zama shi bai samu ba sai fada wa amma man khaffat mawazinuhu wanda ma'aunin sa ya zama yayi soko soko kaga wannan sai aka ce fa ummu hawiya ya koma wuta kenan Allah ya kiyaye mu kaga kenan a sai sirrin nauyin ma'auni shine mutun ya rike tasbihi subhanallah subhanallah walhamdulillah shi yasa zamu ga wato mun yi nisa da koyar musulunci shi yasa muke wahala saboda muhimmancin tasbihi aka koya mana a musulunci an sani dan adam in dai zai yi tafiya to zai yi tafiya ne a tsakanin circumstances guda biyu ma'ana yanayi guda biyu imma dai yanayi na tudu imma yanayi na me na gangare sai aka ce to idan kana tafiya wurin tudu musamman ma Gombe ko wani yace musamman ma Gombe dake a cikin rami muke garin mu yana da yawan tudu da gangare ko hanyoyin ma za a yi duk kwarewan kamfani za a ga in sun yi mana hanya a Gombe sai sun mana tudu da gangare eh to shikenan daman musulunci haka yace in kana tafiya dai daman ɗayan biyu ne ko kana tafiya a wuri mai tudu ko kana tafiya a wuri mai gangare idan kana tafiya a wurin mai tudu me za ka ce subhanallah 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 idan kai sauri mai gangare fa alhamdulillah 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 wai har kana tafiya ma ba a yadda ka zauna baka ambaton Allah ba to kaga har kana tafiya ma ana so kana tasbihi subhanallah walhamdulillah in kana tudu kai subhanallah in kana gangare kai alhamdulillah sai ya zama gaba daya rayuwarka ta cika da ayyuka na lada duk motsin da kai sai zama lada kawai kake samu kaga wannan shine ma rayuwa na magabata ko an ce an bada labarin wata dattijiya daga cikin magabata an ce idan ta fara ayyukanta na gida dama duk lokacin da bata aikin gida ma tasbihi take amma idan ta fara aikin ta na gida da tarbinta shi yasa tarbi kayan mutanen kirki ne mala duk wanda kaje ya ce kai ba a rike tarbi na ga sabon tuba ne bai nisa addinin ba kuma in ma yayi nisa addinin to ba mutumin kirki bane kana ji sai ya zama bayar Allah nan za ta rike tarbinta ta ce to zan kama aikin gidana kafin in yi tuwo da miya da tafasa ruwa ina so zan samu tasbihi kamar dubu kaza aikin kenan sai ta kama yi sai ta kama yi sai ta kama yi kafin ta gama aikin ta ta samu wannan adadin tasbihi mazajin fa a harkar tafiya ce ya kama hanya ne daga gidansa za shi kasuwa yaya zai ce to daga fitowa na kofar gida bayan na yi addu'an nan na fita gida to kafin ya saka kasuwa yana so ya samu tasbihi kaza da ya baro shagon sa ya addu'an fita shago zai dawo gida to kafin in dawo gida ina so in samu tasbihi kaza haka ake so musulmi ya tsara rayuwarsa amma ba ya zama rayuwarsa bata cike da ambaton Allah ba in bata cike da ambaton Allah sai shedan ya zo ya abokance shi Allah ya kiyaye mu dan haka wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim mala'iku suna ta tasbihi tare da gode ubangijin su sai ayar mu ta yau wayastaghfiruna liman fil ardi sannan suna nema wa wanda suke kasa nan gafara to anan malaman tafsiri suka ce wato wayastaghfiruna liman fil ardi suna nema wa wanda suke kasa gafara wai lafzin ne umum amma urida bihi khusus an kawo lafazin ne gama gari amma ana nufin wasu daman shi alqur'ani matakin farko na tafsirin sa shine tafsirul qur'ani bil qur'ani alqur'ani ya fassara alqur'ani dan haka wannan ayan tana da wanda yake fassara ta ita ce ayan da muka wuto a cikin suratu ghafir can da muka yi kafin suratu fussilat zamu ji an ce alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladhina amanu ba wa yastaghfiruna liman fil ardi ba wa yastaghfiruna lilladhina amanu suna nema wa mu'minai gafara me suke fada rabbana ya ubangijin mu wasita kulli shay'in rahmatan wa ilman wallahi ka wadaci komai wurin tausayi wurin sani kafi kowa a cikin halitta tausayawa halitta sannan kafi kowa sanin halin da halitta take ciki wasi Allah ba wai don baka da tausayi bane zamu fadi abinda zamu fada a'a Allah ba wai don baka san halin da bayinka suke ciki bane zamu fadi abinda zamu fada rabbana wasita kulli shay'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilak wa qihim azabal jahim Allah mu'minan nan da suka tuba Allah ka karbi tuban su wanda suka bi hanyar kan nan ya Allah ka karbi tuban su wa qihim azabal jahim ya Allah ka nisantar da su daga azabar jahannama rabbana sai saki roko kuma ya ubangijinmu wa adkhilhum jannati adnin allati wa'atahum ka shigar da su aljannan nan taka wacce kai musu alkawari wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim da duk wanda suka yi aikin kirki daga iyayensu da matansu da ƴaƴansu kaga an gama da ascendant an gama da descendants kenan ko ma'ana saman ka da ƙasan ka duka ta bangaren iyaye duk an shigo ma da su ta bangaren ƴaƴanka an shigo ma da su don daman dole dan adam yana da wayannan bangarori guda biyu sune gatansa samansa da ƙasansa samansa iyayensa ne ƙasansa kuma ƴaƴansa ne su kuma shi suke kallo dan shine baban su to ana so wai wannan group din ya tafi gaba daya da iyaye da mata da ƴaƴa gaba daya a tattara a shiga aljanna sannan rabbana wa qihimus sayiat ya Allah ka kiyaye su daga sharrin munanan ayyuka wa man taqis sayiat yawma idhin faqad rahimta duk wanda ka ainihin kiyaye shi daga sharrin mugun aikin sa bai same shi ba to wancan wasita kulli shay'in rahmatan dinna faqad rahimta hakika ka tausaya masa Allah to kaga aka ce to wannan wannan watar aya da makaranta yanzu ko inta aya da makaranta su suke fassara wannan wa yastaghfiruna liman fil ardi da haka ana maganan mu'minai ne ba ana maganan waɗanda ba mu'minai ba Maulana Musaib al-Faida Sheikh Ibrahim Yassir Abdullahi ne yake cewa wannan aya zakai ya kuma daukanta a zahirin ta yadda take ma'ana umum din tana nemawa mu'minan gafara kuma tana nemawa waɗanda ba mu'minan ba ma shiriya da lafiya da ainihin ni'ima da rufin asiri a bayan ƙasa ma'ana wanda ba su shiriya ba su ba ana roƙa musu gafara da haka sai zan mu'minai a cikin wannan suna cin wato kaso biyu su mala'iku suna roƙa duk wanda yake raye a nan doron ƙasa ma'ana suna roƙa masa gafaran Allah ko musulmi ko mu'mini ne ko ba mu'mini bane ma'ana in ba mu'mini bane abinda suke roƙa masa sai ya sa ya zama sanadin shiriyarsa idan kuma mu'mini ne to sai ya zama wannan abinda suka roƙa masa ya zama masa zaman lafiya ya zame masa ni'ima ya zame masa rufin asiri sannan kuma gafarar da suka nema kuma a matsayin sa na mu'mini sai ya zame masa gafara ne ga ainihin zunubansa wa yastaghfiruna lil ladina amanu sannan har yanzu Imamul Qurtubi akan wannan aya ya sake cewa ya kawo wani hadisi da kamar yadda Imamul Kalbi ya kawo cewa ana nufin wato mala'iku suna bibiyan ayyukan jan adam idan suka ga bawa ya shiga cikin hali na ni'ima amma bai manta da Allah ba yana ambaton Allah har kuma diga baya shiga wani hali na kuncin rayuwa ya sake roƙon Allah za su ce Allah wannan muryan sananne ne da lokacin da yake cikin sarra'u ma yake cikin farin ciki ma yana roƙo ma'ana yana ambato wannan muryan mun santa a yayi masa halin da yake ciki sannan har yanzu wanda kuma ya zama yana cikin walwala amma bai tuna da Allah ba amma da ya shiga cikin wahala kamar yadda muka karanta ayoyin da suka kare mun nan ko idza an'amna 'alal insani ko arada wa bi janibihi wa idza massahu sharru fa dhu du'ain arid idan ni mata same shi sai kau da kai kaman ba shi ba amma idan ainihin ya shiga wani irin yanayi fa dhu du'ain arid mai yawan addu'a ne sai ta addu'a Allah ya fitar masa ya fidda shi daga wannan kunci da yake ciki to anan sai mala'iku su ce hadha sautun munkar wannan sautin ba mu san shi ba amma kuma yana neman taimakon Allah to Allah ya taimake shi ba dan halinsa ba ya taimake shi ba dan halinsa ba to wannan shine wayastaghfiruna liman fil ard ku yi hakuri karatun namu baya sauri har yanzu wayastaghfiruna liman fil ard suna neman gafara ga wanda suke cikin ƙasa malamai suka ce wannan ba ya shafi dukkan mu'minai bane a'a ya shafi wasu 9 personalities mutun tara da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace malaiku suna musu addu'a kamar yadda muka ji a cikin ayan nan suratul ahzabi huwa alladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu ko liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur dan haka akwai wasu mutun tara da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama irga su a cikin hadisi mabambanta wanda wayannan malaiku suna roƙa musu to dan haka hikima dai ka dage duk wannan addu'an da ake na malaikun ka shiga ciki kawai eh na farko cikin mutanen da malaiku suke roƙawa gafara na musamman mana suke musu addu'a na neman gafara suke musu addu'a na neman rufin asiri suke musu addu'o'i na musamman sune na farko shine man yu'allimun nas alkhaira wanda ya zama malami yana koyar da mutane alkhairi to wannan malaiku suna nema masa gafara a wurin Allah subhanahu wataala shi yasa hatta ma al'adar mu sai ka jana ce masa ala gafarta mala ma'ana wai saboda shi Allah ya gafarta masa ma'ana ko kuma ana masa addu'a Allah ya gafarta wa mala saboda daman Allah ya bada labari akwai waɗanda suke nema malan din gafara to Allah sa gafaran da suka nema malan din to Allah ya gafarta eh sannan mutum na biyu shine wanda yake sallah a daman sahu kun san sahu yana da hannun dama yana da hannun hagu dan haka ta kudu nan ta nan ake fara sahu dan haka wanda yake wanda suke ta kudu din nan sahun wato ta daman sahu wayannan Allah subhanahu wataala yakan sa malaiku suna yi musu addu'a dan haka in ka shigo kudu bai cika ba to sai ka shiga kudun karkace zaka je ka fara da arewa amma idan kuma ka shigo kudun ya cika to nan ba yadda ka iya wannan ya wuce ka amma kiyar ka iya riskan wani eh saboda falalan Allah da yawa zamu ci gaba da irgawa ma'ana na daman sahu sannan mutun na uku sune waɗanda suke sallah a sahun gaba kai wayannan kamma sun sha albishir a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi yace lalle malaiku suna addu'a suna salati ga duk wanda suke sallah a sahun gaba annabi ya faɗa sau daya sahabbai suka ce ya rasulullah da wanda suke sahu na biyu annabi ya shiru bai amsa ba yace lalle Allah malaiku suna yin salati ga duk wanda suke sallah a sahun gaba sai sahabbai suka ce ya rasulullah da wanda suke sallah a sahu na biyu annabi sai ya shiru bai amsa ba sai da ya faɗa sau uku to ana uku ne yace to wasani da ma wanda suke sallah a sahu na biyu amma dai dan ya nuna maka kebantacciyar addu'an ga yan sahun gaba ne shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wa sallama a hadisi yake cewa da mutane sun sa abin da yake cikin kiran sallah da sahun gaba wallahi da sai an yi ƙuri'a kan mutun ya zama ladan da sai an yi ƙuri'a kafin a yadda ka zo sahun gaba ni na limanci ina ganin rashin sanin mutane sai kaga mutun wai ko girma ne ko girman kai ne sai zo ya hakimce musamman ma irin nan aka yi sa'a fankan nan tana sahu na biyu ne sai zo ya tsaya wurin fankan sai rika cewa ku cika sahu mana ku cika wai shi yana baya faina tura mutane ku cika to ku cika inna lillahi jahilci mukun ciwo wai wani ba kan mata sarki ko da ido da ta gani da babu ido bata gani ba bai san alfarman gaban ba wallahi da ya san alfarman gaban da sai an yi kokuwa da shi ya shigo bai zai tura wani ya ce wai je sahun gaban shi ya tsaya ta nan musamman setting kofa ma ko setting window zai fi bashi iska aha da aka yin sahun gaba suna samun addu'an malaiku sannan mutum na hudu sune masu kiran sallah ladane kenan ladane annabi yace malaiku suna yi musu addu'a kai ba malaiku ba ma iya adadin duk abin da sautin su ya abin da yaji sautin su duk halittar da taji sautin su za ta yi musu addu'a iya nisan sautin su iya yawan addu'an da za su samu sannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace iya kuma adadin jama'ar da suka zo amsa kiran su suka zo masallacin aka yi sallah akan kowa sai Allah ya baka bana commission kai ladan saboda kai ka jira su addallu alal khairi kafa'ili wanda ya kira zuwa ga alkhairi kaman wanda ya aikata wannan alkhairin ne da kala da dai suna cikin wadanda mala'iku suke musu addu'a to kaga maganar mu na dazu daman sahu in baka samu daman sahu ba to ka dage ka samu sahun gaba shi kan sahun gaba ko ta dama kake ko ta hagu kake ko ta tsakiya kake kana da addu'a ta musamman amma wanda ya samu sahun gaba kuma ta dama to shi wannan kaga addu'an biyu yake samu ko kuma inda ya samu sahun gaba a kuma ta dama kuma shine ladan to kaga shi TV mejo ko sai ya dibi kason addu'a uku na mala'iku sannan a nabiyar cikin wanda mala'iku suke yi wa addu'a shine wanda yake sadar da sahu wat ya ga sahu ya yanke sai zo ya cika bada sahun gaba bai cika ba to bai zo ya fara sahu na biyu ba sai je cika sahun gaban to wannan cika sahun gaban da yayi bai tsaya a na biyu ba nan ma mala'iku za su yi masa addu'a sannan akan wannan gabar malamai suka ce da wanda yake saddul furuj ya ga an bar space a cikin sahu tsakanin mutane sai zo ya cike wannan sahun ba a barwa shi shi dan bada annabi ya ce kar ku bar gap a tsakanin ku sai shedan ya zo ya shiga ya ƙara rikita muku sallah dan haka sahu cika shi ake yi a kada ka fada a kuma daidaita kafa ta yadda zai zama a barwa shedan wani dan gurbin da zai samu ya shigo ba dan haka wanda yake sadar da sahu shi ma a Allah subhanahu wataala zai sa mala'iku su yi masa addu'a sannan mutun na shida a gurguje shine akiru akalat as-sahur wanda yake yin sahur a cikin azumin nan wanda yake tashi da asuba yayin sahur sahur din nan koda da kurbi ruwa ne mun sani wasu cikin su yana da yar matsala in yace bai yi bacci yace abinci ya koma yayi bacci to cikin haukacewa zai har gutse ma zai sai ya rasa ya zai da shi to amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar yace walau jur'atan mimma ko kurbi ruwa ne ya tashi yayi brush ya gwanke bakin sa ya dibi ruwa shi kan ruwa baya cutarwa ga likita nan nasa ruwa baya cutarwa ruwa baya bata ciki ai baya cikin ruwan da yake bata ciki abubuwan da suke bata ciki ka kurbi ruwa da niyan kai sahur to Allah subhanahu wataala zai sa wa innan mala'ikun su maka addu'a to kaga dai ka ci riba ba za ka yi daidai da wanda kawai yana kwance kila sai dab za a yi sallan asbahi ya tashi ko kuma asbahin ma bai zai ba sai da safi wai shi yayi ya sha bacci ya gaji sannan mutun na bakwai cikin wanda mala'iku suke wa addu'a akwai manyan tazuru salati fil musalla wanda ya zauna yake jiran sallah a masallaci ita sallah an fi so a jira ta shi yasa anan malamai suke cewa Hausawa sun faɗi wata magana ta ilimi amma kaman ba su gane su ma me suka faɗa ba wai idan mutun yayi wani abu sai a ce ka amma na ya riga malam masallaci a to ai daidai ne haka ake zuwa yi liman ka an fi so ya zama shine na ƙarshen zuwa kowa ya zo da liman ya zo to sallah ta zo sai ayi sallah kawai amma ba liman ne zai zo ya zauna yana jiran mutane ba shi kan ya zama shine na ƙarshen zuwa dan ka riga malam masallaci daidai ne ka riga shi haka ake so eh ka je masallacin kai zaman ka mala'iku za su yi ta maka addu'a kafin malamin ya zo sannan mutum na takwas shine wanda yake zuwa gaida marar lafiya wanda yake zuwa gaida marar lafiya shi ma wannan mala'iku za su yi ta masa addu'a daga kama hanyar sa har ya je gaida marar lafiyan har ya dawo a wata riwaya ma manzo Allah ya ce yana ma cikin hanyar aljanna ne har ya je ya dawo marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya Allah ka yaye musu Allah ka tashi kafadun su albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan mutum na tara shine man yusalli ala rasuli sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake yi wa manzon Allah salati to shi ma mala'iku za su yi masa addu'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashra duk wanda yayi salati daya Allah zai masa goma to ba Allah kadai zai yi ba malaikun ma za su yi kamar da daman aikin su kenan inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi to wannan sune mutun tara da malaiku suke musu addu'a duk dai karkashin wa yastaghfiruna liman fil ard suna nema wanda suke zaune a ƙasa gafara Allah ya ce ala ku saurara inna allaha lalle Allah huwal ghafur shine ainihin mai yawan gafaran nan li awliyaihi ga ainihin masoyansa arrahim Allah shine mai jin kai bihim da su wato shine mai gafara a duniya ga duk wanda ya nemi gafararsa subhanahu wataala kuma cikin murna da farin ciki Allah subhanahu wataala zai karbi bawa ya ainihin gafarta masa sannan kuma arrahim mai kebantacciyar kyauta ga mu'minai kadai a lahira wa kana bil mu'minina rahima ya kasance mai ainihin kebantacciyar wato rahama ga mu'minai kadai kaga anan an ƙara mana sunayen Allah kenan daman jiya mun wuto al-azizu al-hakimu al-maliku al-aliyu al-azimu yanzu mun iso al-gafuru ar-rahimu yanzu sura ɗaya ne ya rige cikin suraye kusan takwas da Allah subhanahu wataala ya faɗa nasa a cikin wannan ainihin farkon wannan sura dan ka gane maganan aqida ake yi maganan tauhidi ake yi shi ko Allah subhanahu wataala ana gane shi ne da ainihin sifofinsa da sunayensa subhanahu wataala dan haka Allah ya gafarta mana Allah ya tausaya mana kuma wannan wai ishara ce mu ma mu zama masu gafara wa junanmu kuma mu ma mu zama masu tausaya wa junanmu saboda Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin hadisul qudsi cewa musamman wannan gaba ta tausayi arrahimuna yarhamuhumullahu tabaaraka wataala duk masu tausayi su ma Allah subhanahu wataala zai tausaya musu sannan a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man la yarham la yurham duk wanda baya tausayi shi ba za a tausaya masa ba wannan an ce sanadin wannan hadisi asbabul wurud kenan na wannan hadisi wani balaraban kauye ne yazo ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana rike da wani yaro sai ya ce ikon Allah abun mamaki annabi ya ce to me abun mamaki ya ce ya rasulullah naga kukan kuna daga yara anan annabi ya ce muna daga su sai yake cewa ai shi Allah ya bashi yaya dai har guda goma amma bai taba daga ɗaya daga cikin su ba to anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan hadisi yake cewa to ai Allah ya cire tausayi ne a ranka ka sani man la yarham la yurham duk wanda baya tausayi shi ma Allah bai ji tausayin sa ba Allah ka tausaya mana albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka ba mu ikon tausaya wa junanmu wannan rashin tausayin wallahi shi ya kawo mu duk halin da muke ciki inda tausayi kinnafa zai kinnafin mutum lallai zai ba ai dan adam ne dan uwansa tunda shi ma bai zai so a ce an yi kinnafin din sa ba inda tausayi da Allah wanda ba ƙara masa farashi ba a kasuwa zai iya ƙarawa bai zai ƙara ba inda tausayi kaya za a je a boye kaya wai don su yi tsada ba za a yi ba dan haka sai ya zama rayuwa za ta yi dadi inda tausayi bai sata zai je yi sata bai zai je yi ba saboda shi ma san in aka yi masa bai zai ji dadi ba dan haka wannan tausayin shine ba mu da shi shine muka rasa shi yasa muke wahala kuma shi yasa Allah bai ji tausayin mu ba dan haka in muna so Allah ya ji tausayin mu dole mu zama masu tausaya wa junan mu ana ba mu labari an ce akwai wasu mutane a Misr wata kabila ce daga cikin kabilu na Misr na manta sunan shugaban su ne bawan Allah aka ce tsarin su na wannan kabila din suna rayi amma suna bibiyar rayuwar junansu ana lekawa ana gano iya adadin abincin da yake gidan wane da abincin da yake gidan wane idan aka hango wani daga cikin su yana kan danja abincin sa ya kusa karewa shugaban wurin sai ya ce to ai gayya duka kowa ya tattaro abincin gidansa ya kawo idan kowa ya tattaro abincin gidansa ya kawo sai a zo a hada abun ai dalarsa sai a zo a raba daidai kowa sai a riba masa daidai shikenan sai kowa ya samu dan haka ba wani wanda zai ce wayo a cikin su dan Allah za su zauna lafiya kowa za su zauna ba ka gani ba ya shi kuma wannan aka ce yana daga cikin baiwar da Allah subhanahu wataala wato yayi wa tururuwa tururuwa ba yana daga cikin baiwar da Allah ya musu in kaga suna jiran abinci to suna jiran abincin ne ba wai don in kaga tururuwa ta jiro abinci ba wai don bukatan ta kanta kanta bane a'a tana jidowa ne domin al'ummata ma'ana domin ta tallafa al'ummata to mu kuma kaga yau tallafin ya zama yadda ya zama Allah ya shirye mu Allah ya ba mu ikon jarawa na'am wallazina takhazu tutun da ana maganan tauhidi dole ai maganan kafirai Allah subhanahu wataala saboda dama in ana so a ga amfanin haske sai an kawo duhu ai ko an kawo duhu to nan ne in haske ya zo za a gane hasken ne lalle yana da amfani amma inda ba kawo duhu ba to idan aka haske ma ba za a ga amfanin sa ba da haka Allah yayi ta maganar kansa haske to yanzu kuma zai kawo duhu sune kafirai Allah ya ce wallazina takazu min dunihi awliya wallazina takazu wannan wadanda suka riki awliya a majibinta min dunihi koma bayan Allah ma'ana suka riki gumaka to su sani Allahu hafizun alaihim Allah yana kiyaye rayuwar su mai tsantsar kiyayewa ne ga rayuwar su ya san me suke yi kuma alaihim din nan malamai suka ce layujazihim Allah zai musu sakamako akan wannan ainihin kafircin nasu da haka ya rasulullah mun ga kana damuwa kai hakuri wa ma anta alaihim biwakil kai ba wai wakilin Allah ne akan su dole sai sun yi addini ba da haka kai aikin ka wa ma ala rasuli illa albalag wa ma alaina illa albalagul mubin da haka shi manzo babu abin da aka dora masa illa isar da sako da haka idan ya isar da sako magana ta kare maganan azo ai imani kuma wannan na Allah ne da haka annabi ya daina damuwa shine malamai suke cewa daman akwai hidaya akwai rushdu akwai hidayatu to shi rushdu na Allah ne amma hidayatu wannan shi kuma na halitta ne shi yasa zamu ji Allah yana yabon manzo Allah yana cewa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim ya rasulullah wallahi kana shiryarwa izuwa ga hanya madaidaiciya amma kuma sai muka ji a wani wuri Allah yana cewa innaka latahdi man ahbabta ya rasulullah baka shiryar da wanda kake so to sai aka ce anan ana nufin hidayatu rushdin amma hidayatu hidayatin wannan kan manzo Allah yana yi ma'ana kenan kowane dan adam wato kamar daki ne akwai sakata ta ciki akwai kwado ta waje dan haka idan an bude sakatar ciki amma ba bude kwadon waje ba za a shiga ba za a shiga ba ma'ana ko Allah ya shiryar da kafiri in bai samu annabin da yazo ya kira shi ba bai zai karbi addini bai zai samu addini ba sannan idan aka bar sakatar ciki tana rufe sai aka bude waje za a shiga ba za a shiga ba ma'ana ko annabi yayi kira zuwa ga Allah idan ya zama shi Allah bai bude kofar ba ma'ana bai kawo rushdun ba bai kawo wannan shiriya na rushdun ba shikenan sai ya zama ba za a amsa ba dan haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda sifan nan da Allah subhanahu wataala ya sifanta shi cewa raufur rahimun mai tausayi ne mai jinkai dan haka wannan tausayin na sai ya zama hankalinsa yana tashi yana damuwa sai Allah ya ce ya rasulullah ka daina damuwa wa ma anta alaihim biwakil ba kai ba wakilin su bane balle a ce ai yanzu kai laifi kuma da mai ita shiriya ta Allah ce kuma da wannan ne muke son mu ja hankalin iyaye kar ka ce a gidanka ya bulala ne kadai zai gyara ya fada ne kadai zai gyara dole ka hada da addu'a don ka gane ita shiriya ta Allah ce kai ma akan gidanka wa ma anta alaihim biwakil Allah kai ba wakilin su bane wato za mu dan tuna wasu baituka na wani da Imam Suyuti ya kawo cikin tafsirin sa cewa ka duba dai a duniya an yi Musa guda biyu ne da sunan su ya bayyana sosai ko akwai Musa Samiri akwai Musa ibn Imran Musa Samiri shi malaika Jibril ne shi amma Musa ibn Imran shi kuma Fir'auna ne ya rene shi. Amma abun mamaki, fa Musa alladhi rabbahu Jibrilu kafiru, amma wa Musa alladhi rabbahu Fir'aunu mursalu. Don ka gane shari'a ta Allah ce. Musa da Samiri malaika Jibrilu ne ya rene shi. Amma arne ya zama. Amma Musa da Fir'auna ne ya rene shi. Wanda tunda yake tantirin kafiri a can baya ba a taba kafiri irin Fir'auna ba. Mutum ɗaya ne ya Fir'auna kafirci. Mutum ɗaya ne. Shine Abu Jahali ko? Yanci Abu Jahali ya Fir'auna kafirci. Ai saboda yanayin karfin gaskiya yanayin karfin ƙaryar da ake turo ta da shi. Fir'auna ai matsoraci ne duk kafircin sa. Yayi da'awar Allahntaka amma matsoraci ne. Da ya ga mutuwa karara sai da ya faɗi kalmomi uku da zaman lafiya ake yi da ya musulunta ya ce amantu kaga da zaman lafiya ne da magana ta kare ya sace cewa annahu la ilaha illa allazi amara bihi banu isra'il nan ma da ya ga bai ishe shi ba ya ce Allah wa ana minal muslimin Allah ya ce aminal mufsidin dai ya ce ni ina cikin musulmai Allah ya ce a kana cikin masu barna dai al'an sai yanzu kaga shi da ya ga mutuwa yayi saranda ya mika wuya amma Abu Jahali har yana akirur ramadi yana karshe numfashin karshe sakon sa da manzon Allah yanzu ya fara kin annabi subhanallah kuma wani abin da ce sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abdullah bin Mas'ud shine yayi wannan magana da Abu Jahali an ce annan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai amma lalle Fir'auni ashaddu min Fir'auna Musa lalle Fir'auna na Fir'auna Musa dan Fir'auna Musa da ya ga mutuwa ya saduda amma na har ya ga mutuwan bai saduda ba Abdullah ibn Mas'ud shi ya kamo shi ya ga ya samu Abu Jahali ya tattauna da shi kafin karshen rayuwarsa aka ce har ya daura masa igiya ma lilo a kunnensa ya ja shi kafin ya mutu kuma wannan Allah ne ya ramakowa wannan sahabi saboda ya tashi ya taba tashi a masallacin Kaaba yana karatun alqurani mai girma Abu Jahali yazo ya kokkurfe shi da mari ba yadda iya ba wanda zai dafa masa to shikenan yau ga shi ma ya samu damar da zai rama marin sa dan ga Abu Jahali a yaki kuma an ji masa raunin da bai zai iya yi wa kansa komai ba to wannan kenan dan haka Musa Samiri an ce uwarsa ne ta haife sai ta mutu kuma ta haife shi a jeji dan haka sai ya zama Allah ya sa malaika Jibrilu shi yake kawo masa abinci da abin sha yake kulawa da shi har ya girma amma kaga sai ya zama ba musulmi ba renon malaika amma renon Fir'auna shi kuma sai ya zama annabin Allah to da haka ɗan uwa ko kana da yaya kai ta addu'a ka hada da addu'a dan dukkan yayanka basu kai kin yayan annabi Ibrahim ba yiko ko sun kai basu kai ba amma sai muka ji shi ma yana yi wa yayansa addu'a yana cewa rabbi inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram rabbana liqimus sala fatal afidatan minan nasi tawi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun rabbi ijlumni wa bani an na'budu al asnam rabbi innahunna adalla al kathira minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim rabbi habli minas salihin yana ta addu'a wa yaya to lalle mu dage mu yi ta yayan mu addu'a Allah ya musu albarka Allah ya shiryar da su Allah ya datar da su Allah ya dora su akan abin da yake so yadda da shi albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika wa haina
wa kadhalika awhayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira al-qura wa man hawlaha
Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawowa maganan nan da ya ta'annabta da maganan kuma tashin alkiyama bayan maganan aqida da makamai daga faɗa wannan abu ukun sune surar take zagayawa akai ilahiyat nabawiyat sam'iyat ma'ana abin da ya shafi lamari na sanin Allah da abin da ya shafi annabawan Allah sannan kuma da abin da ya shafi wato abubuwa da kunne yake ji abubuwa na lamarin tashin alkiyama Allah ya ce wa kadhalika awhayna ilayka tunda daman tun a farko ma an ce kadhalika yuhi ilayka to yanzu an sake dawo da maganar wahayi kadhalika awhayna ilayka qur'anan arabiyyan Allah ya ce kamar haka ne muka yi maka wahayi da muka yi wahayi gare ka ya rasulullah da qur'anan arabiyyan alqur'ani balarabil littafi litunzira ummal qura domin ka gargade wato mutanen uwar alqariyu wato sune mutanen makka wa man haulaha da wadanda suke kewaye da garin makka da ma sauran mutanen duniya gabaki daya kuma tunzira yawmal jam'i la rayba fi kuma ka gargadi mutane ga ranan babban taro akwai ranan taro duk taron da ake har yanzu ba a yi taro ba akwai ranan babban taro ka ainihin gargade su game da ranan babban taro shine ranan tashin alkiyama cewa wannan rana la rayba fihi babu kokonto a cikin wannan rana kuma wannan rana rana ne mai ban tsoro ka ba su tsoro da shi kuma ka sani cewa a ranan Allah zai riba halitta biyu ne fariqun fil jannati wasu bangaren suna aljanna Allah ka samu na ciki wa fariqun fis sa'ir wasu jama'an kuma suna wuta ma'ana suna cikin wutan sa'ira Allah ka kiyaye mu to kaga wannan aya an fara mana da maganar wahayi shi an ce wahayi Allah subhanahu wata'ala yana yin sa ya kasu kashi biyu ma'ana Allah ya kasa wahayi kashi biyu akwai wahayi irin na annabta akwai wahayi wanda ba na annabta ba to shi wahayin da ba na annabta ba ana kiransa ilhama har gaba da gobe ana yin sa Allah yana yin sa tsakanin sa da bayi wannan wahayi ne da kai tsaye tsakanin Allah da bawa Allah zai yi wa bawa wannan wahayi sannan akwai kuma wahayi na annabta wanda za a samu malaika a tsakani malamai suna bada misali yadda alqurani ya kawo wahayin nan da ya zama ilhama wanda ya zama tsakanin bawa da Allah babu malaika a tsakani shine wahayin da Allah ya yi wa mahaifiyar annabi Musa mahaifiyar annabi Musa Safura ko Allah subhanahu wataala ya mata wahayi wa auhayna ila ummi Musa ko mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa to wannan an ce wahayi ne na ilhama ma'ana wahayi ne da kawai Allah ya kimtsa mata abin tsakaninta da Allah ba wani malaika ta gani ta yi magana da shi ba sannan kuma akwai wahayi na malaiku din kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ake yi masa malaika jibrilu yakan zo bukhari da muslim sun ruwaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce malaika jibrilu yana zuwa masa a yanayoyi mabambanta na wani lokaci yakan zo masa kaman ainihin kada kararrawa mislu salsalati jarsi zai ji kaman ana dan kada kararrawa to sai ya gane cewa lalle malaika yana tafe diga nan idan magana yake sai ya shiru idan yana tsaye ne sai ya zauna sallallahu alaihi wasallama to diga nan sai ya zama an sha makince shi ya dan shiga wani hali an sha makince shi tsakanin sa da mutane to diga nan sai ya zama wannan yanayin yana fita sai ya ce to Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza annabi ya ce irin wannan yanayin shine na wahayi shine mafi tsanani a gare ni dan nana Aisha ma ta ba da shaida haka tace na kasance ina ganin annabi sallallahu alaihi wasallama in an yi masa irin wannan wahayin koda ana cikin zafi ne sai in ga yana karkarwa sanyi kuma koda ana cikin sanyi ne sai in ga yana zufa saboda wannan ganawar da mala'ika sannan kuma yace mala'ikan yakan zo mini a sifa irin na mutum balarabe kamar yadda muka ji dai hadisin na sayyidina Umar ko ittala alaina rajulun ko sai wani mutum ya bullo mana shadidu bayadi siyabi mai tsananin farin tufafi shadidu sabadi shari mai tsananin bakin gashi la yura alaihi atharu safari babu alaman tafiya a gare shi wala ya'rifuhu minna ahadun babu wani daya daga cikin mu da ya san shi hatta jalasa ila annabi sallallahu alaihi wasallam har yazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yakan zo irin wannan zuwa din ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi sai ya ga ya masa ce to Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza an ce malamai sun ga ya mana suka ce yakan zo ne a sifar wani sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ake kira dihiyatul kalbi sannan kuma mutane suna da bambanci wurin iya damar ganin malaika wani Allah ya bashi dama yana iya ganin malaika kaman Usayd ibn Hudayr da muka sha magana akan sa cewa shi yana ganin malaiku amma abun mamaki sayyidina Abdullahi bin Umar ya taba zuwa gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a sai wahayi yazo a lokacin ana masa wahayi wannan wa kadalika wahayin hadin nan dai kenan ana masa wahayi sai ya zama a wannan ranan mala'ikan yazo ne da sifa na mutum to shikenan da ya ga annabi yana tare da mutum sai ya wuce bai yi magana ba sai daga ba sai ya dawo sai ya ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam dazu nazo zamu yi magana sai na kana tare da dihiyatul kalbi annabi ya ce dihiyatu kuwa ba dihiyatu bane kada ya kaga mutumin da nake zaune da shi ya ce kwarai kuwa ya ce to ka nemi ladan idonka a wurin Allah ba za ka mutu da idonka ba kuma haka aka yi karshen rayuwarsa makancewa yi ma'ana bai cika ba da amfani da idonsa ba to wannan abin da ya shafi wahayi kenan wakadhalika wahayna ilayka wakadhalika wahayna ilayka haka muka yi wahayi gare ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qur'anan arabiyan alqur'ani wanda aka sauke shi da harshen larabci wannan ne ma imam ahmad alhashimi mai muktarul hadisi yake cewa manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ina son larabci ko don abu uku dan haka kuma ina ba ku shawara ku so harshen larabci ko don abu uku na farko annabi ya ce ina son harshen larabci don li anni arabi ni balarabe ne sannan na biyu ina son harshen larabci saboda alqur'ani wal qur'anu arabi alqur'ani shi ma balarabe ne balarabin littafi ne sannan wa kalamu ahli aljannati fil jannati arabi maganan yan aljanna idan suka shiga aljanna larabci ne dan haka annabi ya ce ko dan wannan ina buƙatar larabci ina son larabci to dan haka yan uwa mu so harshen larabci mu dage mu koye shi musamman irin halin nan da muka shiga ciki na wannan zamani namu malamai na magana waɗanda ba malamai ba suna magana to sai ya zama ana ta kuɗa lamura na addini wani lokaci sai an yi nisa ana tafiya sai wanda suka ja mutane sai su ce ah wallahi mun yi kuskure mun manta abun ba haka bane naji wani malami kwanan nan yana cewa sa laya irke wa yin laya mai sunan Allah halal ne shan rubutu halal ne amma kuma da ya ce haramun ne to kaga aiki ya jika daman su kan malamanmu da sun riga da sun karanta larabcin sun san bakin larabcin ba dodorido aka musu ba da ya faɗa sun san daman ƙarya ya faɗa ba gaskiya ya faɗa ba yanzu da ya dawo ya ainihin ƙaryata kansa da kansa to wannan shi ya sani amma ya batar da yawa ya kuma taskace ya hana alkhairi mai yawa dan haka wajibi ne mu iya harshen larabci domin mu samu dama wato mu fahimci saƙon Allah subhanahu wataala zuwa gare mu na wannan alqur'ani mai girma da alqur'ani mai girma yadda malamin mu Imam Hassan Sisi radhiyallahu anhu ya faɗa ya ce saƙon Allah ne zuwa ga kowane ɗaya daga cikin mu qur'anan arabiyan litunzira har ma yake bada misali yace yanzu misali a ce shugaban kasar ku yayi ko maka wasiƙa da Allah zaka yadda har gari ya waye baka ga baka ba a bude wasiƙan nan aka ga me aka rubuta ciki ba ce baka yi sa ba to Allah yace ni na aiko wannan alqur'anin gare ka wa innahu la dhikrul laka wa liqaumika abun karantawanka ne abun wa'azantuwarka ne ya rasulullah da kai da mutanenka dan haka dukan mu kowa alqur'ani Allah ya aiko alqur'ani ne sako ne zuwa gare shi wajibi ne mu kula da alqur'ani mai girma kada mu yi watsi da shi kada ya zama alakar mu da alqur'ani sai dai iya a cikin watan ramadana kadai Allah yace litunzira ummal qura ya rasulullah domin ka wa'azanci ka tsoritar da ummal qura mutanen makka wanda ita makka ita ce uwar alqariyu ma'ana ita tana tsakiyar duniya ne idan ka duba inda makka yake musamman inda dakin ka'aba yake wurin tsakiyar duniya ne inda zaka harba lissafi gabar da yamma kudu da arewa wurin shine zai zama tsakiyar duniya da aka sai ta zama ita ce uwar alqariyu dukkan alqariyu ba su kai makka ba ma'ana komin wayewarka komin wato birnancinka idan ka je makka sai kai kauyenci don ka je ummul qura ka je uwar alqariyu gabaki daya tana da abunda ba wani gari da yake da shi a duniya shine dakin Allah Ka'aba wanda mala'iku suka gina shi wato tun kafin ruwan dufana wannan daki yana nan Allah subhanahu wataala ya ajiye shi alamar abun bautarsa subhanahu wata'ala ma'ana a fiskance shi a ainihin bauta masa kuma anan malaman tafsiri suke cewa wato me yasa aka ce an aiko manzo Allah a wannan ayar ma'ana izuwa ga mutanen makka kadai da wanda suke gefen makka sai aka ce eh wannan an saka masa ne irin yadda ake yi wa sauran annabawa ai muna ji sauran ai ba wannan ne kadai abun mamakin ba ai zamu ji an ce littafin an yi shi da larabci larabci yaren mutanen ina ne yaren mutanen makka ne kuma aka ce yayi mutanen ina wa'azi yayi mutanen makka to kaga kenan a sai a an masa irin abun nan da aka yi wa dukkan sauran annabawa wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liwayna lahum babu ni manzo da muke aikowa fa ce muna aiko shi ne da harcin mutanen sa yayi musu bayani da aka ya rasulullah kai ma mun fara mun aiko ka da harcin mutanenka kuma ka fara da mutanenka wa anzir ashiratakal aqrabina kai gargari ga danginka mafiya kusa amma idan ana maganan asalin aikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai aikan sa wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama bamu aiko ka ba sai don ka zama bashiru da nadhiru bana ka zama mai bishara da gargadi ga dukkan mutane da bukari su fassara wannan aya ba lokaci ya ci mana zamu dakata nan akwai tambaya da wani dan uwa yayi jiya zamu amsa ta cikin minti 2 da ya rige mana yayi tambaya cewa malam da fatan ya sha ruwa lafiya Allah ya sa haka amin malam wani sahabi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa da akwai annabi bayan sa da wannan sahabin ne menene sunan sa to lallai ai ya dan abin da na sani na bincika a gurguje sahabbai ne guda uku wannan sahabbai guda uku duka hadisi sun zo wasun su masu inganci wasun su ba su rauni amma da mun riga da mun sani idan ana maganan manaqibu ana maganan fada'ilu ana iya amfani da hadisi wanda yake mai rauni sahabbai ne guda uku to amma matsalar ba wata matsala bace tunda kujerar da ake ta kokuwan akanta babu ita ba kujerar to dan haka kowanne dai da aka danganta masa da wannan abun ya same shi ne a matsayin wani vaito ma'ana wani wata falala da girmamawa gare shi zalla na farko akwai sayyidina Ali karamallahu wajhu yana cikin su wanda shi kan ma har annabi ya kamanta abun a lokacin yakin tabuka mun sani shi bai je yakin tabuka ba annabi ya ce ka tsaya ka kula min da madina sayyidina Ali zai kuka ya juya ya ta ala tarda an takuna minni bi manzilati haruna min musa baka yadda ka zama tsakani na da kai mu zama yadda annabi Musa yake da Haruna ba illa annahu la nabiyya ba'di sai dai ba annabi a bayana da akwai annabi a bayana to da kai ne kenan zaka zama annabin har ma zai zama alaka ta tunda annabi Musa da annabi Haruna wa da kani ne to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Aliyu wa da kani ne to kaji sahabi na farko sahabi na biyu shine sayyidina Abubakar radiyallahu anhu duk da riwayoyin da suka zo ba su da yawa kansa sosai riwayoyin da suka zo kan sayyidina Umar sun fi yawa cewa da akwai wani annabi da zai zama bayana to da zai zama sayyidina Abubakar ne amma kuma babu wani annabi a bayana sannan ya zo da riwayar sayyidina Umaru cewa da akwai wani annabi da zai zo bayana to da sayyidina Umaru ne amma dai duk dai maganar da muka yi fada ba kujerar sai dai babu annabi a bayana dan haka kenan sai ba wata matsala bace koma waye ne ya zama aka bashi wannan vaito din an bashi ne a matsayin girmamawa tunda babu mai ba kujerar babu kujeranta annabta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an rufe kofa wallahu ta'ala alam Allah ya datar da mu Allah ya mana albarka Allah ya sada mu da alkhairin duniya da lakhira na'am akwai tambaya da to masha Allah kafin mu kare sadda ne ya tambaya ayatul shifai da muka yi magana lalle ana rubuta fatiha kafa ɗaya ne da ayatul shifai kafa 10 a wanke a sha ko kuma a tofa a sha ko kuma abin ya shafi matsala ne na ido ko wata gaba to kuma nan kuma wanke gabar za a yi da wannan ainihin rubutu din Allah ya kara mana lafiya Allah ya kara mana zaman lafiya fitintinu da muke ji suke ta faruwa a yankin Jos da sauran yankuna Allah subhanahu wataala ya kwantar da su Allah ya ba su lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali mu kuma da abin bai iso mu ba Allah saka ri iso Allah subhanahu wataala ka kara mana wadata wannan damuna da take ta mana albishir Allah subhanahu wataala ka sa ta zaumi albarka Allah ka ba mu ruwa daidai karfin mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda zai rada biraye ainihin dabbobi raye bidane ya raye mutane gabaki daya tanfau bihil bilada wa tahamu bihil ibada Allah subhanahu wataala ka nuna mana karshen ramadana lafiya Allah subhanahu wataala ka sa mu cikin bayin da kake yantawa cikin watan ramadana Allah ka sa mu cikin wadanda ka karbawa ibadun su da azumin su Allah subhanahu wataala ka sakawa dukkan wanda suka tsaya cikin lamari na addini da alkhairi Allah ka saka musu da alkhairi wanda suke tsaya kan wannan tafsiri kullun ina tuya ko ina manta da albasa amma ba manta nake ba shi Allah ya fi ni sanin irin alkhairin da ya tanada dan uwa Malam Ibrahim da yake ta dawainiyar kawo mu da mai da mu ko da yaushe tun wayannan shekaru muna ƙara masa addu'a Allah ya ƙara masa taimako Allah ya ƙara masa budi albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan da ba dan gidin sa ba to wata rana kila za ya taruwa a watsi ba za ku sabe ni ba Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi Allah subhanahu wataala ya cika marigaya mu da suka asasa wannan alkhairi Allah subhanahu wataala ya ƙara kyautata makwancin su bayan da suka bari Allah ya ƙara musu albarka albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan tsadar rayuwa da ake ciki Allah ka mana saukin sa matasan mu Allah ya kai mana riko da hannuwan su ka datar da su da abin da kake so kai yadda da shi wanda ba su da sana'a cikin su Allah ka hore musu wadanda suke da shi Allah ka sa musu albarka a cikin sa wanda suke karatu Allah subhanahu wataala ka taimake su Allah ka taimake mu gabaki daya Allah ka sada mu da alkhairin duniya da lakira Allah ka tsare mu da sharrin duniya da lakira Allah ka karbi aikin mu Allah ka yaddada mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima asbaqa nasir al-haqq bil-haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdaril azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum